السلام عليكم.
أشهد أن محمدا عبده
ورسوله. يومنا شاد يا قوات الجمادة أولى يرى النبي صلى الله عليه وسلم dubu daya da 446 wanda ya dace da 13 ga watan 11 shekara ta 2024. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, muna cikin babul jinayat, baban da yake bayanin aljinayat, wato laifuffuka da kuma hukunce-hukuncensu a cikin addinin Musulunci, kamar kisan kai, kamar jima mutum ciwo, kamar karya mutum da gangan, kamar ɓata idon mutum ko cire mai kunni ko abin da ya kama da wannan, da ana ce mai jinaya. Mun karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babi ɗin. Hadisi na uku cikin babi, malam ya ce wa ana Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Qala, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuqda, walkun abinda za a yi hukunci da shi, bainan nasi tsakanin mutane, yawmal qiyamati ranan alqiyama, fid dima, a cikin al'amuran da suka shahi jini ne, kisan kai da abin da yake koma bayan shi. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Hadisi yana nuna mamu girman wato sha'anin jinin dan adam, domin ba komai yasa aka fara da shi ba sai saboda kasancewar shi yayi mahimmanci daga komai, kuma ya fi girma daga wanin shi daga cikin wato abubuwa irin na zalunci tsakanin bayi. Duk wani abu da ya shiga tsakaninka da mutum, in dai ba jini ba ne, to za a jinkirtar da shi sai an kare da jini. In jinin shi kada ba, in karya shi kai, in cire mai hannu kai ko kafa, ko bata mai igiya kai, ko kashe shi kai, sai an fara duk cikin haƙoƙin da suka shafi mutane, wannan shi ne mafi girma. Saboda girman shi ne ma Allah subhanahu wa ta'ala zai fara da shi ranar alkiyama. Hadisi yana nuna mun wato tabbas fa mu shirya akwai ranar alkiyama, kuma in mun ji alkiyama akwai hisabi, akwai hukunci, akwai sakayya ranar alkiyama. Wannan hadisin bai ci karo ba da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu salatuhu. Ko bai ci karo da shi ba, domin na ana maganan haƙoƙin mutane ne cikin wannan hadisi da muke karatu. Wancan kuma na sallah yana maganan haƙƙin da ke tsakanin Allah da bawa. Haƙoƙi tsakanin mutane za a farawa da jini, haƙoƙin da ke tsakanin Allah da bayan shi kuma za a farawa da sallah. Da haƙoƙin da Allah ya rataya maka da sallah za a farawa, in ta gyaru to mutum ya tsira, in ta bace kuma mutum ya hallaka. Allah ya kiyaye. Saboda haka hadisi yana nuna mana mu yi takatsantsan game da haƙoƙin bayin Allah, musamman ma waɗanda suka shafi jini, domin kan mummunan sakamako ya samu mutum sakamakon ya ci haƙƙin mutane. Kaga mutanen da suke kashe mutane da haƙƙi ba, suke taron mutane su kashe su, su kwace musu dukiya, su mamatansu da ‘ya’yansu faɗe, ko su shigo cikin gari ta halba-halba kan mai uwa da wabi, duk wanda ya gudu su halbe shi, ya kake ganin sakamakonsu ranar alkiyama? sai ma in ka kashe ya zaka karewa gaban Allah ballantana ka kashe mutane kaje wani mutum ana mai tambaya yana cewa mutum goma ya kashe wani ya ce mutum goma sha biyar ya kashe wani ya ce 20 wani ya ce gaskiya suna da yashi bai ma san ya kashe ba ya kashe da yawa to mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye ranar da zai yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala domin Allah ya mai hisabi ka ji tsoron wannan rana abinda kaje Allah subhanahu wataala ya ce da shi za a farawa ka san ba karaman abu bane kuma ka san sakamakon da zai biyo baya ba karamin sakamako bane tunda aka ce da shi za a farawa mana koda ka ci kudin wani ba za a fara da wannan ba ko ka yi gulmar wani ba za a fara da wannan ba ko ka bata sunan wani ba za duk wanda za a fara da shi shine wanda yake da alaka da jini shine gaba duk wani haƙi da ka ci na mutum to bai kai munin ka taba jinin mutum ba ko kisa ko ka ji mai ciwo ba da haƙi ba da gangan kuma kai Allah ya kiyaye mu wayan samura tarihi na gaba malam yace an karbo daga samura radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man qatala abdahu duk wanda ya kashe bawan shi qatalnahu zamu kashe shi wa man jada'a abdahu wanda ya cire ma bawan shi hanci jadana hu zamu jawo shi mu cire mu shi hanci saji kine manan jada'a wa man jada'a abdahu wanda ya cire ma bawan shi hanci jadana hu ma zamu cire mu shi hancin da ya cire ma bawan shi asalin kalmar jada'a ana amfani da ita ne akan cire hanci kasa takobi ka karshe hancin mutum ya cire amma ana yi amfani da shurin cire duk wani abu da za a cirewa ga jikin mutum kamar kunne kamar lebo ka sharba lebon mutum ya hita to duk wanda ya yi mabawan shi mai gida ne da bawa fa ake magana duk wanda ya yi mabawan shi haka to sai mun mai hakan rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wal arba'a da kuma malamai guda hudu ma sun ruwaito shi wa hassanahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadisi ne mai kyau wa huwa min riwayati al-hasan al-basri kuma yana daga riwayan hasan al-basri hasan al-basri tabi'i ne al-majrin sahabbaini babban malami ne Allah ya bashi dimmin ilimi mai yawa na sunna da alqur'ani mai girma duka Allah ya hada mashi ya bashi wa huwa min riwayati al-hasan al-basri yana daga riwayan hasan al-basri hasan al-basri ya rasu shekara ta 110 bayan manzo Allah an samura daga samura wa qad ikhtulifa an yisabani fi sama'ihi minhu a cikin sauraren shi daga wato samura malamai maganganu uku gare su game da cewa shin Hasan al-Basri ya ji hadisi daga samura ko bai ji ba Ibn Ma'in yace bai ji wannan hadisin ba bai ji komai bai taba jin hadisi daga gare shi ba ko guda daya magana ta bi kuma suka ce ya ji hadisin al-aqiqa a wurin shi hadisin al-aqiqa hadisin da yake maganan wato ragon da za a yanka ma da idan aka yi shi sati wannan hadisin ne kadai yaji da kunnan shi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato samura ibn al-madini kuma ya tabbatar da cewa hasan al-basri ya ji hadisi daga samura dan haka malamai sun yi sabani shine kaji nan malam ya ce wa qad ikhtulifa hakika an yi sabani fi sama'ihi a cikin sauraren shi minhu daga samura ina fahimta idan mutum ya ce wane ya bani labari dole ne sai an tabbatar da ya ji labarin da kunnan shi daga wane din a ilimin hadisi. Muna fahimta? To akwai binciken da malamai suke yi, in suka bi diddigin tarihin mutum za su iya gano ya ji hadisin ga wannan malamin ko bai ji ba. Wa fi riwayatin li Abi Dawuda, cikin wata riwaya ta Abu Dawuda, wa Nasa'i da Imamun Nasa'i, bi ziyadati da ziyadan wa man khasiya abdahu khasaynahu, duk wanda ya daddake ma bawan shi marina mu ma za mu daddake mashi marinan shi. Wa sahha al-hakim hadhihi ziyada, wannan ƙarin Imam al-Hakim yace ƙari ne ingantacce. To riwaya ta farko wadda babu wannan ƙarin, wa man khasiya abdahu khasaynahu, wannan riwaya tunda an yi sabani aka dauki yawancin maganar malamai sun ce wato Hassan al-Basri wanda ya ruwaito hadisin daga Samura bai ji hadisin gare shi ba. To kenan akwai yankewa ta isnadi, kenan hadisin yana da rauni. Idan muka dauki kuma waɗanda suka ce ya ji hadisin gare shi, ya tabbata cewa ya ji hadisai gare shi, amma wannan to shi kenan hadisi ya inganta kenan. To in ya inganta kenan, hukuncin da yake bayyana mamu tabbatar da kisasi a cikin ayyuka na laifi, taba jikin mutum, ji ma mutum ciwo ko cire mai wani abu, cewa duk wanda ya kisa da gangan ko kuma ya bata wata gaba daga cikin gabobin mutum da gangan, to lalle sai an lama mashi da irin yadda ya yi za a mashi. Tunda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, man qatala abdahu qatalnahu wa man jada'a abdahu jada'nahu. Yanin kaga akwai kisasi ko yadda ya mabawa haka za a yi mashi. Sannan hadisi yana tabbatar da wato kisasi tsakanin bawa da mai gida, idan mai gida ya taba bawa sai an mai kisasi. Kuma kaga a ka'idar musulunci mai gida mai gida ne, mai gida ɗa ne, shi kuma bawa bawa ne. Kuna ganewa? Shi mai gida ba ɗa ne, shi kuma bawa bawa ne, kuma tsakanin ɗa da bawa babu kisasi. Amma hadisi yana bayyana akwai kisasi, domin Allah ya ce al-hurru bil hurri, ana kashe ɗa da ɗa, ana ma ɗa kisasi da ɗa. Wal abdu bil abdi, ana ma bawa kisasi da bawa. Kaga Allah ya bambanta ɗa da ɗa, bawa da bawa. Nan kuma hadisi ya tabbatar da cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe bawa kashe shi zami, duk wanda ya cire ma bawa wani abu ma cire mai zami. Ake nan hadisi yana nuna ana iya yi. Muna fahimta ko? To kuma ita matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta. Dukkan mazhabobi guda uku, Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila, dukkan sun tafi akan cewa akwai haka din. Muna ganewa ko? Sun tabbatar da kai ba a yi tsakanin bawa da mai gidan shi babu kisasi. Abu Hanifa ne ya ce kawai yi za a yi, amma dukkan su sauran sun ce ba a yi. Muna fahimta ko? To don haka malamai suka ce mai yiwuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nihi, duk mai gidan da ya zama kama karya ga bawan shi, ya mai aika har ya kai ga salwantar da ran shi, saboda yana ganin ba komi ba ne, ya yi ko oho da ran wannan bawa ɗin, ya rena ran wannan bawa da gangan ya yi, kuma da gayya da baƙin ciki da ƙeta, to sai a kashe shi. Muna ganewa ko? Amma in ba da irin wannan sifa ya kashe shi ba, to ba za a kashe shi ba. Saboda asali akwai bambanci tsakanin ɗa da bawa. Ɗa ɗa ne, yana da daraja, yana da matsayin da bawa ba ya da shi. Domin shi ɗa, dalilai sun zo a kan duk wanda ya sai da ɗa ya ci kuɗin shi, Allah zai haramta mai aljanna. Ɗa shi kuma bawa dukiya ne, sanannan abu ne. Kana da bawa kana iya kai kasuwa ka saida, kana da bawa kana iya tashi cikin masallaci ka ce ga bawa na nan wake saye, kuma ka yi daidai saboda dukiyar ka ce. Amma ɗa ba za ka mai haka nan ba. Manzo Allah ya ce duk wanda ya tai da ɗan mutum intacce ba bawa ba, ya saida ya canja kuɗin, to Allah sai ya haramta mai aljanna ranar alkiyama. Amma bawa an gaya mai haka nan, to kaga akwai bambanci tsakanin bawa da da daka mai gidan bawa idan yayi aika aika da gangan da gayya da keita da bakin ciki da haushi da wulakanci ya kashe bawa to sai ya kashe shi idan kuma ba da haka yayi ba to ba za a kashe shi ba saboda yana da bambanci da yana da bambanci da ba yana da bambanci da shi da bawa a hadisi yana nuna mamu kisasi cewa idan man jada'a abdahu jada'nahu duk wanda ya cire ma bawan shi kunne ko hanci ko lebe sai mun cire mishi to ya ne za a cire wa sai a diba ga daidai yadda ya yi mishi daidai inda ya cira din sai shi ma a yanka nan wurin in duka ya sharbe shi ma sai a sharbe mishi saboda haka wurin kisasin nan dole sai an tabbatar da sharuɗa guda uku sharadi na farko a tabbatar da ba a wuce iyaka ba wurin ramawa in hanci ne a tabbatar da daidai yadda aka yi shi ma a yi mai yadda ya yi in kunne ne haka nan in lebar shi ne daidai yadda ya cire ma mutum lebar shi ba a cire mashi in ɗan yatsa ne haka nan za a yi dole sai an tabbatar da ba a wuce iyaka ba sannan kuma ba za a yi kisasi ba sai idan gaɓoɓin sun yi kama da juna sun akwai irin su ga jikin wanda ya aika aika da in babu kuma shi kenan kaga sai a yi wani abu daban sannan kuma ana diba a ga daidaito su a wurin lafiya da cika gabar da ka cire ma mutum in an tashi cire maka irin ta taka lahiyayya ce irin tashi cikakka ce irin tashi koko ba ta da lahiya koko tana da lahiya amma ba cikakka ba ce duk sai an diba wannan sai an yi nazari ko kuma mutum ya dandake bawan shi dandaka nan ma kaga an tabbatar da mi an tabbatar da kisasi duk wanda ya ma wani dandaka ta mare na shi ma sai a dandake shi domin ya dandani ko da shi san cewa ba daɗi sai a tabbatar sai a je a auna mare na wanda aka dandake da adiba ga yaya ni suka lalace sai a zo mai irin hakan ko ba haka nan ba saboda haka wannan yana nuna wato kyautatawa addinin musulunci wannan shi ne daidai shi zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da rashin ayyuka na asha tsakanin musulmi in ba wannan ba ba za a bari ba ba za a daina ba kullum sai an ce an yi banna kaza wuri kaza an yi banna ba a bari amma mutum ya san in ya yi ramawa za a yi kaka sai ya bari Allah ya kiyaye mu وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنكر بو حديثي لك عمر بن الخطاب ألا قال مشير داتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي و لا يقاد الوالد بالولد ما أما ما يفيك ساسي صبود ليش ma'ana idan uba ya kashe da shi kenan ya kashe banza shi ne ma'anan wannan ba za a rama ma dan ba rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa tirmidhi ne imam tirmidhi wa ibn majah da ibn majah wa sahahahu ibn al jarud ya ce hadisi ne ingantacce wal bayhaqi da kuma imam al bayhaqi da sun inganta shi wa qala tirmidhi shi kuma imam tirmidhi yace innahu muttaribun yace hadisi ne muttarib hadisi muttarib shi ne wanda yake da sabani cikin isnadi sabani cikin matani wa zuqtilafi sanadin aw matani muttaribun inda uhayl al-fanni haka mai bai kuniya yace ko hadisin da yake da sabani cikin isnadi hanyar hadisi ko kuma cikin matanin hadisi aka rawaito shi kuma wata riwaya ta saba ma wata to muttarib kenan yana karkarwa to karkarwa shine sabani to da haka a wurin malaman hadisi muttarib ne amma kuma su malamai sun inganta shi Albani ya ce wannan hadisi yana yin nuni ko kuma hanyoyin hadisin in an tattara su gaba ɗaya suna nuna cewa hadisi ingantacce ne kuma tabbatacce ne saboda hadisi ya inganta kenan ba mai rauni bane hadisi yana yin nuni akan cewa lalle ba a kashe uba saboda ya kashe dan shi domin me uba ko kuma da wani bangare ne daga mahaifi haka ne ko haka nan dan da idan uba ya kashe jikan shi nan ma ba za ka kashe shi ba idan ya kashe dan jikan shi ba za ka kashe shi ba idan ya kashe dan jikan shi ma ba za ka kashe shi ba tun daga dan shi zuri'a dan shi gaba daya in ya kashe su ba za ka kashe shi ba sai dai ladabtarwa ne haka amma dai shi ba za ka kashe shi ba muna ganewa ko ba za ka kashe ba maza da mata dukkan su jikokin shi maza da mata duk wanda ya kashe ba za ka kashe shi ba haka ne ita ma uwa kamar uba take da uwa da kaka da kakakka duka ko da yake da waya samu kakakka bai yiwa to makaddarawa dai ne ake yi da za a samu to duka dai ne kakanni gaba ɗayansu su ma duka haka da ne ba a kashe saboda sun kashe jikansu maza da mata muna ganewa ko wannan hadisi malamai guda uku suka tafi akan ba gudu ba ja da baya game da cewa idan uba ya kashe dan shi ba za ka kashe shi ba muna ganewa Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila duka sun tayi Malikiya suka ce a'a sun yarda amma in ya kwantar da dan ya kada shi kamar yadda ake kada rago ya yanka shi to sai an kashe shi amma in ba haka nan ya mashi ba to shikenan jinin shi ya tafi gaban za ba za ka kashe uban ba me yasa musulunci yace ka a kashe uba saboda ya kashe da saboda uba ya hida tausayi tunda kaga har ya kashe shi to akwai abin da aka yi uba shine yake ma dan shi hidima saboda ya wanzu saboda ya rayu saboda ya ci gaba daga inda shi ya kare amma shi da yana son uban shi ne saboda alherin da yake mishi ko ba haka bane akwai diya suna nan da yawa ba son uwayensu saboda uwayen ba su da kodala suna nan yanzu musamman zamanin nan da muke ci kuma da matan haka nan ne gani to amma yanzu abinda yake ciki kenan to shi yasa aka rinjayar da bangaren uba akan bangaren da yana kashe uban shi dan gado diya da yawa suna nan suna ganin uwayensu sun dare musu wuri da Allah su gusa su ba su wuri muna su dan sakata su ma su dan walwala suna nan da yawa wani ma da zai bada kudi yace in haka kawo mai labarin uban shi ya mutu zai baka tukunci nan to ka gani kana cewa babanka giwa kana kaskantar da babanka ko wanda ya kai darajar shi dan adam wani da zan ji cewa Allah kar giwa mu ci nama to giwacin naman ta ake babanka in ya mutu kada shi za ku canye a ga wannan misalin bai ba to da haka aka rinja yadda bangaren uba akan bangaren da amma shi da in ya kashe uba kashe shi ba saboda mi kamar yadda muka faɗi saboda tausayin shi ba ya da irin tausayin uba ƙarshe ne uba zai iya ba da komi dan ya yi maka wani abu na cigaba ga rayuwarka amma kai ba ka iya ba da komi naka saboda mi kana ganin tashi ta kare fa in ma an yi ina ne zaya ni za a mashi ya ci gaba wata gaba ce za a yi ta yi ne ba gaba kabari ba sai kuma kana ganin yanzu sabon jini ne duka shekarar yau duniya da sauran shi in 20 gare saura ja 40 ko 60 nan gaba kana mai dogon tunani da dogon hange shi kuma gajere yake maka dan ka mutu baya mamaki ce to ai da ma an sha ruwa idan haka kai in ka kashe uba sai an kashe ka amma shi uba in ya kashe ka ba za ka kashe shi kuma duk malamai sun yi tabaki akan wannan sai Imam Malik ne kadai yace shi ma ya kaga cewa in ya kwantar da shi ya kada shi kamar yanda ake kada rago ya sau kaya yanka to sai a kashe shi amma in ba haka nan yayi ba dai irin kisan da ya mada to shikenan Allah ya samu dace saboda haka dai kenan ba a kashe ko ba saboda ya kashe dan shi wa nabi Juhaifa radiyallahu anhu an karba hadisi daga Abu Juhaifa Allah ya kara masa yarda kala yace qultu li aliyin nace ma sayyidina ali radiyallahu anhu hal indakum shay'un shin ko akwai wani abu a wurin ku kusuwa na kusuwa shi Abu Juhaifa yana tambaya Ali da yace ko akwai wani abu a wurin ku kusuwa kenan da sahabbai ba shi ma ba sahabin bane na yana ne alil bait ko jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama doma ali jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da baban shi da baban manzon Allah uwa ne uba daya kuma gidan manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wa sallama kuma gashi aure da diyan manzon Allah wanda manzon Allah dai ya bisanta a cikin diyan shi wanda manzon Allah ya ce ita tsoka ce ga jikina ni ma tsoka ce a jikinta abinda ya bata mata rai yana bata mana rai abinda ya faranta mata rai yana faranta mana rai an ce da ita da manzo Allah kamar an tsaga kara da tafiya da magana da komi iri ɗaya ne sai dai ita kawai ya mace ce komi da komi tana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana aure da ita kuma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Hassan da Husaini suna nan tare da shi sai ga Fatima radiyallahu anha da Ali radiyallahu anhu suka zo suka zauna gaban manzo Allah sai manzo Allah lallabe su da zani manzo Allah ya ce Allahumma haulai ahlu baiti wadannan su ne iyalin gidana ko kaga ya tabbata su ma iyalin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na gaba gaba to ya tambaye shi hal indakum shay'un min alwahyi ghayru alquran a wurin ku akwai wani abu na wahayi ba qur'ani ba ko ahli bait ma'ana manzon Allah ya keɓance ku da wani abu wanda bai keɓanci sauran sahabbai da shi ba banda alqur'ani banda karantarwa alqur'ani akwai wani abu da manzon Allah ya ƙara muku fiye da sauran sahabbai qala la sai sayyidina Ali ya ce babu wallazi falaqa alhabba na rantse da Allah wanda ya caga kwaya inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah ne wanda yake caga kwaya in ka binne ta a kasa ya bude ta sai ta tsiro sama Allah ne yake wannan ba kasa ba Allah ke sa kasa ta bude ta me yin shine Allah subhanahu wataala yace wallazi falaqal habbata na rantse da Allah wanda ya caga kwaya wa bara an nasama kuma na rantse da Allah wanda ya halicci rai rai ita ce nasama dayan mun karanta cikin ishmawi ko Allahumma ighfir li hadhihi nasama idan ka zo kai iska ana sallar gawa baka san namiji ne ko mace ake ma sai ka ce Allahumma ighfir li hadhihi nasama Allahumma ighfir li hadhihi nasama rai ba shikenan ba in ma namiji ne dare ne in ma mace ce dai rai ce ba shikenan ba ba sai wa za ka tambaya kowa na cikin sallah ka zo gurin kunna wanda da Allah namiji ne yake mu sallah ko mace baka san wane ne yake masallar gawa ba namiji ko mace kawai sai ka ce Allahumma ighfir li hadhihi nasama sai ka san ji ambatan nasama wa bara an nasama na rantse da Allah wanda ya halicci rai bara shine halitta albari'u alladhi yabra'u alladhi yakhluqu wanda yake yin halitta illa famun yutihi Allahu rajulan sai dai fahimta da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wani mutum fil qur'an a cikin alqur'ani ita kadai ce amma manzo Allah mu alil baiti bai kebance mu da wani abu ba wanda ba alqur'ani ba sai dai qur'anin kuma Allah ya ba mu fahimtar shi muna ganewa ko wama bi hadhihi sahifa da kuma abin da yake cikin wannan takarda yana rike da wata takarda ya gwada mashi yace sai fa abin da yake cikin wannan takarda qultu abu juhaifa yace sai nace wama fi hadhihi sahifa menene ke cikin wannan takardai qala sai yace al aql me al aql diya kaga larabci ko sai ya badda bani ba hankali ba nan ba hankali ba ana nihin diya abinda yasa ake kiranta da sunan diya ake kiranta da suna al aqlu hankali al aqlu kalma ce dama hankali ma an kira wato mutun da cewa yana da hankali saboda hankalin ke daure ka asalin kalma al aqlu daurewa ke hankalinka yana daure kai ana ka wasu abubuwa baka wanda baka ce mu ace mutun ake ya kwance ba dan kaga babu hankalin ya kwance to kalma al aqlu tana ne daurewa ga nan cikin hadisi manzo Allah ya ce ta'adul qur'ana fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashadd tafassiyan min al ibl fi uquliha a cikin da baybayinta hankali da baybaya yake maka ya karme ka ya hana ka yin abin da bai kamata ba in kuma ka kwance shikenan sai kai ta aikata abin da kaga dama to al aqlu shine daurewa abin da yasa aka kira da wannan suna saboda yan aka kawo diya a farfajiyan mutunan da aka kawo madiya zamanin jahiliya in suka zo sai su daddarme waɗannan raƙuman da suka kawo na diya a cikin hilin gidan mutunan da aka kawo madiya ga turakudu sai a daddarme su daga nan ne aka samu kalma al aqlu diya sai a kiranta da sunan hankali ma'ana daurewa saboda ana daddarme raƙuman diya da aka kawo gidan mutum daga nan ne aka samu kalma to yace sai dai diya sai bayanan diya cikin wannan takarda da manzo Allah ya bani wa fikakul asir da kuma fanso wanda aka kama al asir shine wanda aka kama wa yatiman wa asira asir shine fursuna wanda kafirai suka kama abokan yakin ku abokan gaban ku suka kama musulmin ku to bayanin yadda za a fanso su da abin da ya kamata da yadda za a yi fansa din duk shine cikin wannan takarda fikaku kuma kalma ce ana cewa fikak in aka bude idgami din in kuma an so sai a ce fakku ga yanan fakku raqaba fakku ai kaga shadda ke akwai asalin shi fakaku fakaku sai aka yi idgamu alkafu fil kaf ya zaman to idgamu mutamathilaini idgami ne mai kama da juna hukuma tajwidi kuma da to ana cewa fikak ana cewa fakku fakku raqaba kwance bawa kwance wuyan bawa domin bawa igiya ke darba mai ga wuya kwancewa yana nuna ya zama da kenan an yanta shi to ka kwanto shi ka kwato shi daga hannun kafirai ko da kari da yaji ko kuma da biya wala yuqtalu muslimun bi kafirin kuma ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri رواه البخاري امام البخاري روايته شي واخرجه احمد امام احمد كو يفتر دشي وابو داوود لا ابو داوود دكا سن فتر دشي والنسائي ده امام النسائي دكا سن فتر دشي من وجه اخر دغا وتا فسكا تا دبن وتا هانيا كينان تا حديثن دبن انا علي دغا سيدنا علي وقال فيه سيدنا علي يفدا اكن wannan takardan an rubuta almu'minuna tatakafa'u dima'uhum mu'minai jinin su yana daidai da daidai ba bambanci tsakanin talaka da mawadaci tsakanin mai shugabanci da talaka tsakanin malami da jahili ba bambanci in dai masu imani ne to jinin su dai ne idan malam ya kashe almajiri sai a kashe shi idan almajiri ya kashe malin sai a kashe shi idan talaka ya kashe mawadaci a kashe in mawadaci ya kashe talaka a kashe shi shine musa ma'anan tatakafa udima'uhu jinin su yana zama duka dai ne wa yas'a bi dhimmatihi adnahum kuma yana kokari da ba su kariya mafi karancin su mana wanda shi ba ya da wata daraja shi ba malami bane shi ba shugaba bane shi ba waziri bane shi ba wani mai matsayi bane ba mawadaci bane talaka to yana iya amintar da kafiri a cikin kasar musulmi kuna gane wa yawa kafiri yana iya kiran wanda shi ba kowa bane a cikin kasa yace yana zo yazo kasar su yayi kasuwanci ko yayi ziyara yace mai ka shigo ya aika mai visa je ne mai visa ya tura mashi in ya shigo wannan kariyar da ya bashi ya shigo kasar musulmi wannan kariyar to da ita yana iya shiga ko ina dan haka tambaye sai ya ce wane ya bani kariya da izinin wane na shigo kasar nan a tsarin musulunci yayi duk wanda ya taba shi to ya ci amana alkawarin Allah saboda wani ya mai alkawari za a tsare shi yazo ya tada alkawarin kuna ganewa shine ma'anan wa yas'a bi dhimmatihim adnahum dhimmatuhum shine amanas la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma dhimma shine amana ka amintar da kafiri ko yaki kuje da kafirai in wani kafiri ya shigo kasar ku da irin wannan amana din to duk wanda ya kashe shi ya ci amana Allah saboda mi an mai shigo shigo ne ba zurfi ko ba haka ba an ce mai ba wanda zai taba ka kuma aka zo aka taba shi mi kenan kaga an ci amana wa hum yadun kuma su masu imani yadun wato haka suke dunkule suke alaman siwahum akan wanda ba su ba ana suna son junansu suna runguman junansu suna kamnar junansu suna taimaka ma junansu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ruhamahu bainahum masu jin kan juna ne masu tausayin juna ne masu runguman junansu ne haka ya kamata kuma musulmi su zamanto mu rungumi junanmu mu so junanmu mu kaunaci junanmu dukkan mu bayan Allah ne bai kamata kowa ya ta kanshi ba yanzu musulmi galibin mun koma kaman muna kiyayya da juna kaman muna rayuwa ne musulmi da kafirai mu ko muna rayuwa ne musulmi da musulmi rayuwar da muke yanzu ba ta da kyau gaskiya rayuwa kowa ya ta kanshi ba rayuwa ce mai kyau ba rayuwar ka ji musulmi na baka haushi ka rasa wanda za baka haushi sai musulmi wannan ba rayuwa ba ce ba inda za mu tafiya da irin wannan rayuwa sai dai mu ta tafiya cikin wulakanci da kaskanci Allah ya kawo mana karshen su amma ba haka ba haka za mu ta zama ba ci gaba kullun ci gaban mu na mai gina rijiya ne dole sai mun ringa mu junan mu muna son juna mun tausaya ma junan mu sa'an nan mai Allah zai tausaya mu ya kama mu wala yuqtalu mu'minun bikafir ba a kashe mumini saboda ya kashe kafiri wala du ahdin fi ahdi haka ma mai alkawari a cikin alkawarin shi ba a kashe shi kafirin da ya dauko alkawari zai sati kasakku a cikin wannan satin duk wanda ya kashe shi to ya saba ma Allah ya saba manzo Allah shine malan wala du ahdin haka ma mai alkawari ba a kashe shi fi adi a cikin alkawarin shi ma'ana yarjejeniyar da ke tsakanin ku da shi ba a kashe shi yadda ya zo kasar ku lafiya haka za ku rakka shi fitar da kasar ku ko ba kasar shi lafiya in ba ka mutun da farko ba an kun san kashe shi za ku kakku bari ya shigo muku kasa wa sahabul hakim imam al hakim ya ce hadisi ne ingantacce wannan hadisi yana nuna a wato tabbatar da cewa ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri domin mai kafiri jinin shi bai daidai da na musulmi ba wannan mazhabin malikiya ne da shafi'iyya da hanbaliya abu hanifa kuma ya ce ba duka ba idan musulmi ya kashe kafirin amana to za a kashe shi in kafirin amana ne kawai amma in kafiri ne haka kawai wani kafiri can waje to babu laifi ba za a kashe musulmi saboda ya kashe shi amma shi kafiri ana kashe shi saboda wa saboda ya kashe musulmi wannan babu sabani tsakanin malamai kuma hadisi yana nuna haramcin kashe kafirin alkawari wanda aka ma alkawari daga kasar sa yau kasar musulmi ba haramun ne a kashe shi ba tukar dai yana rike da wannan alkawari tare da musulmi muna ganewa ko kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qatala mu'adan lam yarah ra'ihatal janna duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai ji kamshin aljanna ba kafiri ne ba ba addinin ku dai ba amma tsakanin ku da shi akwai alkawari to duk wanda ya kashe shi ya kashe wa sai an kashe shi ko kuma duk wanda ya kashe shi to ba zai ji kamshin aljanna ba kasan kawai yayi mummunan aiki Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu inda muka fada dai da Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ya yabe mu ba ta kuyi haka ya da raka biku ya ka ga mu wannan
Bismillahirrahmanirrahim. Wannan ciwon na abin ga ya shiga wanda ake cewa yawa kansar ya shiga kenan kafar ta lalace dole sai an hidda ta shine ƴan uwa suka kawo zancan a ga musulmanin kuma kace kenan sai mu yi sanarwa insha Allah ƴan agaji ga kadun nan ma ƴan agaji sai su tashi a dan kewaya a samu mata abin da za a hada don saboda a hidda mata kawa din Allah saka mu kwa da alheri Allah ka rabu
insha Allah Tora minti biyu ko ko dai a karanta sai a kira sallah
to shi an ke tambaya garta la yace in ya zamanto ba kisashi namiji ne a waya hidda ma mace wani bangare wanda shi bai da to zuya za a yi tunda shi bai da wannan bangaren
a shine sai a duba a ga abin da ya kamata
a
namiji ne ya bata ma mace wani bangare na jikinta wanda shi kuma a jikin shi ba irin wannan abu sai a diba ga abin da ya kamata alkali zai diba ga abin da ya dace bare yanzu duk munan muna karanta hukunci bai yake mu muna karanta hukuncin Allah ne kuma ko mawa yadda zai bai zai
dadi hukuncin
bare muna wada hukuncin Allah ne kawai na'am fike na ba wata lokaci ya gara kira sallah wai mene hukuncin namijin da yake ma mata yankan akaiwa ba ya da kyau haramun ne haramun ne namije kama hannun mace yanke mata farce inda ba matashi bace ko dai shi ko magaje shi ko kauna shi inda ba muharrama shi bace to haramun ne mata sai su dage su ma su samu mata masu yankan farce idan ce ba namiji yankin wata farcin ta na'am wai yana tambaya dangane da sami Allahu liman hamida illi ma ya fadi sai ya fade ta kuma yace rabbana walakal hamdu sannan su ma mu za su cewa sami Allah sannan su ma su ce rabbana walakal hamdu ko ko ba matsala din sun bade inda yace sami Allahu liman hamida daliman ya dago shikenan yace sami Allahu liman hamida ai karin da yake yi ba ayin shayi ko liman baya cewa sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko yana wani sai dai fa ita sami'a Allahu ita yake bayyanawa to kenan kaga da kaji da kai sai ka ce rabbana walakal hamdu in ka so ma kana cewa sami'a Allahu liman hamida in kuma ka so kana tsayawa da rabbana lakal hamdu na'am mutum ne ya yi aikin soji wai to suna da wukake cikin daji in sun samu wani abu suna yankawa da ita ko suna yanke-yanke dai da ita wani lokaci ma ya kama su yanka mutum sai su yanke to wannan wuka ya zo da ita cikin gari wai yana yi amfani da ita wurin yanke-yanke ko ya ara ma wani mizan hanawa ba dai an wanke ta ba shike nan to me yana iya da ita babu haramci a ciki na'am akwai wata mace da take bara addu'a za mu danta abin nan fashi na jarin zuciya a ƙasar France tana bara addu'a Allah ya sa a ƙari lafiya to Allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya dukkan marasa lafiya ma musulmi Allah ya ba su lafiya sun Allah lokacin da liman yake addu'a wai a ƙarshe ta hudu ba ko ya halitta ma musu daga hannunsu ba a daga hannu sai da zaki amsawa ba sai an daga hannu ba amsawa da yake ana ammana liman na Allah ka ba mu tsana amin Allah ka kare mu amin shikenan ka ba mu kuɗi amin ka ba mu mata masu yawa masu albarka amin ana ta addu'a ka ba mu lafiya da zaman lafiya amin amma ba sai an daga hannu ba na'am ba a sallah jikin kabari in dai ba sallar gawa ba ce wurin hitawa kuma daga makabarta ba sai an yi wata addu'a ba addu'a ta shiga kawai ake yi amma ana yin sallah cikin kabura ta gawa kamar wanda bai samu sallah nan ba morgue ko ko gidan mamaci ya tafi can yana iya mutane sun watse mata sallah nan tana cikin kabari ko ba ka garin aka yi in ka zo ka kai ziyara kabarin sai ka yi mai sallah ya halitta ta gawa ita kada ya halitta sauran salloli bai halitta a yi bace na'am hukuncin baya da hukuncin ko wai mene da hukuncin mutanen da ya kashe kakashi cikin aksidan nisan kuskure ne laifin mike gare baya da laifi ba da gangan ya kashe ta ba ko cikin hadari ne kisa kuma na hadari na hadarin abin hawa wannan kuskure ne ba da gangan ba ne inda ba mota ka mutu ka ɗauko ka bige mutum da gangan ba kana tafiya a gidda ba ka kashe shi ko kuma kai cikin mota ka yake aka yi hadarin kai ne direba a gani kenan shi baya ma yake zanne saboda haka mutum bai da laifin komi wurin Allah banda ka fara da mutum za a yi kawai ba abin da za a yi Allah zai yafi maka Allah ya yafi mana shi kenan ko to akwai wanda ya samu karuwa ta ɗa namiji yana bara addu'a Allah ya sa mai albarka Allah ya sa dan kwarai ne dan kirki ne mai amfani al'ummar musulmi ne Allah ya sa makaranci ne mai aiki da karatun shi Allah ya sa wanda zai amfani uwaye ne duniya da lahira wanda zai amfani al'ummar musulmi gaba daya dukkan yaran mu ma Allah ta'ala ka sanya su masu amfanin iyaye masu amfanin al'umma masu amfanin addini Allah ka sa karuwa addinin musulunci ce ya Allah Allah wanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana farin ciki a cikin rayuwar mu wadanda ba su da lafiya suna nan ko suna likita ko suna gida suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka sa su tashi ya Allah Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka sa wannan rishin lafiya ta su ta zamanto kafara a gare su ya Allah Allah wadanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara dukkan mamatan musulmi gaba daya Allah ka yabe musu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu kaburburan su Allah ka sa kwance su hutawa ce Allah ka sanya kaburburan su dausaye daga cikin dausayen aljanna kada ka sanya kaburburan su zaman to ramu daga cikin ramukan wuta ya Allah Allah ka baka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zamanar da kasashen mu lafiya ya Allah masu muguwa ne ga kasan mu Allah ka maida musu ya Allah wadanda suke son kasashen mu su ci baya Allah ka baida su baya wadanda suke son kasashen mu su talauce Allah ka talauta su wadanda suke son kasashen mu su tsiyace Allah ka tsiyata su ya Allah wadanda suke son tattalin arzikin kasan mu ya kasa Allah ka kasa da su ya Allah Allah ka yi ma kasa kasa da su gaba da ya Allah Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah ka maida su baya ya Allah mun kuma Allah ka kai mu gaba ya Allah Allah ka kai mu gaba ya Allah Allah ka fada da arzikin mu ya Allah Allah ka habbaka shi ya Allah Allah ka bunkasa shi ya Allah Allah ka kawo mana karshen rishi da talauci ya Allah da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu lafiya da mun da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka kawo mana saukin rayuwa ya Allah Allah ka yabe mana zanubban mu kanana da manya Allah ka daukaka mu da mu da addinin mu ya Allah makiyan mu Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin